أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداتا تبدا ga Allah madaukakin sarki da ya bamu damar dawo wannan masallacin na malam Amfari inda kamar yadda aka saba za a ci gaba da darussa cikin littafin da aka saba kamar wannan littafin da aka fara shekaran jiya shine Dawul Musallin a yau insha Allah muna karatu na biyu za a ci gaba da taimakon Allah Allah ya taimake mu shi ba mu nasara amin suma amin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل لهم قلوب لا يفقهون بها بلائل الصلاتين كاملتين على القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أولى هدي شاترى قوات الرجب هجرانا رفو دداري هدو دسلاتين دفيات daidai da 18 ga watan 2014 za mu yi karatu na biyu a cikin wannan littafi na Sheikhu Abdullahi bin Fudi rahmatullahi alaihi shine Dawul Musalli a satin da ya gabata karatu na farko an yi takaitaccen tarihin mai littafin mun ji sunansa da kuma kinaya tai da kuma garin da aka haife shi shine a Murnuna a cikin Murnu a jihar Sokoto a lokacin hijira na 1180 daidai a ranar Asinin har muka ji bayani akan nasaba tai har zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salam akai bayani a kan sifatai ta talitta da kuma sifatai ta dabi'a da kuma matsayinsa a ɓangaren ilimi da ɓangaren salaha da kuma ɓangaren jihadi bayan haka akai magana a kan cewa ya kasance ya soma karatu ga mahaifansa sannan suka miƙa shi ga shaƙiƙinsa shine Sheikhu Usman Mujaddid Dini tagammadahu Allah birrahmati wa ridwan bayan haka kuma Sheikhu Abdullahi ya rubuta littattafai da dama waɗanda sun yi 170 ga rayuwa tai da gaskinsu akwai wannan da muke karatu shine Dawul Musalli bayan haka aka yi bayani a kan cewa ya yi shekaru 65 a duniya yanzu haka shekara ta 190 da wafati sannan shi Dawul Musalli shekara ta 222 da yi shekara ta 222 bayan haka aka yi magana a kan marsiyar da Amirul Mu'minin Muhammadu Bello ya masa sannan aka yi bayani a kan wani ɓangare daga cikin karamomi ne a lokacin da suka tafi a nan Burkina Faso a cikin ruwa suka shiga a cikin gulbi kuma lokacin da gulbin ya kawo kuma akwai dabbobi masu halakawa ga wanda ya shiga kai tsaye amma suka shiga salon alun ba wata matsala bayan haka kuma aka shigo a cikin littafin bayan an yi bismillah an yi salati sannan aka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a nan daga cikin abubuwan da za mu lura da su bayani a kan hamdala ita hamdala cewa alhamdulillah dukkanin godiya ta tabbata ga Allah kusan malamai suna kasa hamzala a gida hudu. Akwai hamdu kadimin li kadim, akwai hamdu hadithin li hadithin, akwai hamdu kadimin li hadithin, akwai hamdu hadithin li kadim. Hamdu kadimin li kadim shine Allah da zatinsa ya yi zatinsa, kamar subhanan nabi a sarabi abdi, kaga nan Allah ya yi zatinsa da zatinsa, shine hamdu kadimin li kadim. Shi ko hamdu hadithin li hadithin, kamar a samu wani mutum ya yi maka kyauta sai ka gode masa, godiyar dai za ta koma ma Allah subhanahu wata'ala, domin Allah shi ya hore zuciya ta baka wannan abin. Akwai kuma hamdu kadimin li hadithin, kamar Allah ya yabi wani bawa nashi. Misali Allah yana cewa game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa innaka la'ala khuluqin azim, hakika kai wallahi kana bisa ga wasu irin manya-manyan dabi'u. Kaga Allah shi ya gyara bawan sai kasance haka, kuma ya yabe shi akan haka din. Kaga abin da zai koya ma Allah subhanahu wata'ala. Ta ƙarshe shi ne hamdu hadithin li kadim, kamar a yi ruwan sama ko a yi iska kai tsaye Allah za ka gode ma, ko kuma a samu haihuwa Allah subhanahu wata'ala za ka gode ma kai tsaye, shi ne hamdu hadithin li kadim. Bayan haka daga cikin abubuwan kulawa shi ne da aka ambaci Allah subhanahu wata'ala sai a ambaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sannan a ambaci sahabbai radiyallahu anhum ajma'in. Dalilin haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine wasiɗa tsakanin Allah da al'ummar duniya gaba ɗaya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Bayan haka kuma su ko sahaba sune an wasiɗa tsakanin dukkanin al'ummar duniya da saƙon da za su karɓo wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don shi ɗaya ne za mu ga idan aka ambaci Allah sannan a yi salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, a sa da alayensa da kuma sahabbansa. Bayan haka kuma aka yi magana a kan cewa maƙasudin wannan abin azawa shi ne waƙe wasu matsaloli waɗanda suka shafi fiqhu, wanda Shehu Abdullahi ya yi su a kan babi guda biyu: na ɗan rankun sallah, na biyu kuma ya yi shi a kan rafkalwa, ma'ana kurakuran da kake samu a cikin sallah. Wanda su wa'innan abubuwa guda biyu sai ce linnaziri fiha ka'ita, ma'ana ka'ita za su ciyar da abinci linnaziri ga duk wanda ya yi dubi fiha a cikinsu wa'innan matsalolin. A wata nusa linnaziri fihi ka'ita, fihi ma'ana a cikin littafin shi Dhu al-Musalli ɗin. Bayan haka kuma ya zana mai suna Dhu al-Musalli cewa haske ne ga duk wani mai sallah. Duk mutumin da ya dage ya san Dhu al-Musalli to zai zan haske gare shi kuma ya haskaka ma wasu. Bayan haka Shehu Abdullahi ya addu'a, sannan kuma ya faɗi matsalolin da za mu haɗu da su guda biyar a ɓangaren sallah, shi ne rankun sallah yana ciki da kuma jeranta wanda suka yi tarayyar lokaci irin azhur da la'asar, da kuma bayani akan kurtaccen salloli wa kansu, da kuma bayani akan kaɗan mai sallah tare da wanda lokacin ta yake a kai, da kuma bayani akan mutum na ana biya ta yi sallah amma bai san adadin da ake yi ne ba kuma ya kubuta. Har ya ce an jeranta sai da kaga haka a cikin mukhtasar shi ne lawali na Ash-Shaykh Khalil ibn Ishaq rahimahumallahu, wanda shi kalima ta mukhtasar ana nuhin abu mai takaitaccen lafazi da yawan ma'ana, za a yi lafazi wanda ba yawa ga lafazin, amma in a hada dashi ma'anan mai yawa shi ne makhtasar. Sannan na Shehu Khalil, wanda shi Shehu Khalil mashhurin malami ne mai tsoron Allah mai takatsantsan. Daga cikin abin da yasa ya samu wannan matsayi na cewa littafi ne ya samu karbuwa a duniya shi ne, an ce wata rana ya zo a wurin malami ne ko da yaso, aka ce mai malami ne bai nan, ya tambaya ina ya tafi, aka ce ya tafi ya kirawo wanda zai gyara mai masai. To shi ne Shehu Khalil sai ya jaye tufafinsa, ma'ana ya gyara domin shirya aiki, sai kwada a cikin masan domin ya gyara. Ko da malamin sa ya dawo sai ya ga an kewaye shi ana mamaki, sai tambaya me ke faruwa, aka ce ai Khalil ne ya shiga a cikin wannan wurin domin ya gyara, ma ma'ana ya wadatar sheka daga samu mai gyara. To sanadiyar haka sai mai addu'a ce Allah subhanahu wataala ka sa mai albarka ga rayuwarsa. To shi a sanadiyar da aka ce albarkar addu'an malamin sa na samu ya littafi wanda ya samu karbuwa a duniya, kuma mutumin Misir ne, mutumin Egypt ne. A nan Shehu Abdullahi Baiti ko a ce shahi 13 ne na muhtasar tsakanin rankun sallah da kuma bayani akan abin da ya shafi rafkanwa, su ne tattara gaba ɗaya waƙe amma tare da ƙarawa da sharhoha. To sai wata magana a ƙarshe ce na waƙe su ne a cikin Baharu Rajas, wanda mahi yawa duk abin da ya shafi ilimi za ka ga mahi yawa wanda ma'auni ake aunawa, irin fukur ɗaba wannan ma'auni ne, sumul hatlin yaradu wannan ma'auni ne, da su alfiya, da su kuma alhifnu rasilu, da albaharul muhidu wanda ya yi baiti ne na nahawu bayan an ƙari yaƙi na kalan baina ɗin nan a lokacin amirul mu'minin Muhammadu Bello, wanda ya yi shi kan baiti 4,400 a kan nahawu. To za ka ga daidai mahi yawa wannan ma'aunin shi ne malamai ke bi idan za su waƙe abin da ya shafi ilimi na musulunci ko na abin da ya shafi ilimi na islamic ko abin da ya shafi ilimi na arabic. Kamar yanzu ilimi na islamic kamar alfiya ta al-imam Suyuti da alfiya ta al-Iraqi, kaga suna magana ne akan hadisi. Shi ko arabic ma'ana arabiya kamar misali al-hisn ar-rasil ko a ce al-alfiya da kuma al-bahr al-muhit. Dan shi ne ake cewa wannan ma'auni himaru shu'ara, ma'ana kamar abin hawa ne na mawaka. To sai ce na waƙe shi domin abu biyu, domin ya yi sauƙin har da kuma a fahimci abin da ya ƙunsa, domin abu a waƙe za ka yi saurin har da ce shi kuma ka yi saurin fahimtarsa bisa ga idan yana rubutu na zube. To wannan fatan za mu kula da wannan sosai sosai. Kusan baiti 12 muka yi a wancan satin, yanzu za mu tashi shahi na biyu baiti na 13 matsala ta farko. Kusan yanzu za a fara da'ul musalli ɗin, domin san muqaddima aka yi sannan aka haɗu abubuwan da za mu haɗu da su a cikin babi na farko, amma yanzu ne za a fara da'ul musalli ɗin. Shi ne ce al-mas'alatul ula, matsala ta farko fi hukmi qada'iha, zai yi bayani akan hukuncin rankun sallah. Shine ke cewa wa wajibun fawran 'ala al-mansusi qada'u ma fata bila takhsisi waqti wa la sahwin 'ala al-mashhuri binahu ma qad fata fil maqduri fa haqiqa law falaw shakkan istalat la wahaman aw tajwizahu bil aqli qad ilah. Shine ce fasali akan bayani akan rankun sallah. Abinda a rankun sallah shine iqa'u salati ba'da khuruji waqtiha, yin salla bayan lokacinta ya fita, wannan shine ranko. Dama idan baka yi salla lokacin da shari'a ta zaba ba, shine mukhtari, sai ka samu kanka a cikin laluri, shine lokacin da sai ba su lalura, ko kuma ka samu kanka a cikin masu ranko ɗayan uku dai. To yayin da baka yi salla a cikin mukhtari ba, baka yi ta a cikin laluri ba, to za ka sami kanka a cikin wanda za su ranka ta, kamar yadda mai ahlar ya ce wal qada'u fil jami'i ma wara'a dhalika. To mutum zai ranka sallah ya batta da gangan ne, ko bisa ga jahilci, ko kuma ba da gangan ba, ya tabbatar da sai ya ranka sallah din. Amma akwai wasu abubuwa da ke sa ba za ka ranka sallah ba. Misali, uzuri na al'ada, mace ba za ta ranka sallah ba, ko kuma uzuri na fiki, ba za ta ranka sallah ba, ko kuma rashin wuri da ruwa, ba wuri ba ruwa har lokaci ya fita a kan ƙaunulluka guda hudu. To wanda ya yi ƙauli shi ne na imamul mazhabi, shi ne al'imamu Malik, cewa ba za ka ranka sallah ba. Haka kuma idan mutum ya samu kansa a cikin yanayi na hauka, yanzu bari ba zai raba sallah ba. Haka kuma idan ya suma har lokacin sallah ya fita, ba zai rama ba. Haka kuma idan matsala ce ta kurciya, lokacin da yana yaro aka bi shi salloli, ba zai rama salloli din ba, da dai sauransu. To shi ne ya ce wa wajibun fauran alal mansusi qada'u ma fata bila takhsis waqtin wa qada'u, wannan wata harko za a doke ta a haɗa ta da qada'u. Wa qada'u ma fata, ranka abinda ya kucce maka. Wa qada'u ma fata, ranka abinda ya kucce maka na salloli. Wannan qada'u ma fata mubtada'un ne mu'akharun, wajibun khabarun ne muqaddamun. Kenan sai an hara ne kuma tsara da can sai a dawo baya. Shi ne ce wa qada'u, ranka ma fata abinda ya kucce maka na salloli, amma ban san wa'ancan uzurra da aka faɗa, irin al'ada da dai sauransu. To rankawa wajibin dole ne a kan al-mukallaf, shi ne baligi mai hankali musulmi, baligi mai hankali musulmi. A shekahiri ba zai ranka sallolin da ya baya ba, nagari musulunta ba, sai da bayan musulunta ba zai ranka su ba. A nan kuma dole a ranka su tauran nan take a cikin gaugawa, domin mutum bai san ta rayuwarsa ba. Idan kai sakaci, ya yiwu ka shiga cikin yanayi wanda ba za ka ranka ta ba, kuma kai ka jawo har ka shiga cikin wannan lokaci din. Misali irin hauka, sannan baka sanar mata rayuwarka ba. To dan shi dai aka ce fauran nan take za ka ranka ta. To ina aka samu cewa idan ana bin mutum sallah, dole ne sai ya ranka ta nan take, ya ce alal mansusi, kamar yadda yake an nassanta. abinda annasi shine abinda bai karbar tawili shine magana da tattaho zahiri yadda an kanasanta kitaban wa sunnatan wa ijma'an qur'ani da hadisi da ijma'in malamai a qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul daha wa aqimis salata li dhikri wannan a qur'ani kenan a hadisi akwai wani hadisi wanda bukhari da muslim da abu dawuda da tirmidhi sun rawaito wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nasiya salatan falyusalliha idha dhakaraha la kafarata laha illa dhalik duk mutumin da ya manke sallah ya wita lokacin da ya tuna ta sannan ba wata kafara da zai yi in ba haka din ba wata hanya da zaka yi wace sai ka kula a hadisi kenan ijma'in malamai ya kullu akan cewa idan ana bin mutum sallah dole ne ya ranka ta to shine cewa qada'u ma fata ranka abinda ya kuce wajibin dole ne fauran nan take alal mansufi yadda an kanasanta kitabal wa sunnata wa ijma'a to sai mu lura da wasu al'amura sai ce la takhsis waqti wa la sahwi idan mutum zai ranko ba sai ya kebance lokaci ba wala sahawin ba sai ya kebance cewa ana bin ta salla ta kuskure ba kawai ma'ana ko ba ta kuskure ba zai ranka shi ne la takhsisu din nan za a hada shi da waqti da la takhsisu waqti game da rankun sallah babu keɓantar lokaci ma'ana wa yajibu alqada'u fi kulli waqtin ranko yana halatta a yi shi kowane lokaci ka samu kanka da dare ko da rana ko rana za ta bullo ko rana za ta faɗi ko bayan sallar la'asar ko ga zaman gida ko ga tahiya ko kuma ana khutbar juma'a ma'ana dai shi ranko ba radda ba a yin sa to shine ce bila takhsis waqti shi ranko ba a kebance mai ba a kayyade mai lokacin da ake yin sa ma'ana ko shi ana ne ana ranko sannan wala sahawin ba a kebance ranko ga sallar da ta kuce ma kawai ba da gangan ba ma'ana sallar da ta kuce ma ba da gangan ba kenan wadda ta kunce ma a kan sahawu to ba a kebance cewa ita ne za ka ranka ba nan mafhumi ya nuna har da wace sallah ana rankawa eh wadda an ka bari da me da gangan wannan shine mafhumi shine cewa la sahawi ba a kebance ranko ba ga sallar da an ka bari ba da gangan ba ma'ana har da wadda an ka bari ba da gangan ba ana rankawa kenan wadda an ka bari da gangan ana ranka ta ko wacce an ka bari saboda jahilci amma wannan wala sahawin sai ce anil mashhuri amma ga shahararren kauli shine wanda malama suka yawaita fadin ma'ana ya shahara ma kasura ka'iluhu zancen da masu fadin shi suka yawa shine mashhuri da haka shi alal mashhuri yake banta da cewa dai wala sahawin kenan wala sahawin alal mashhuri anan muna iya fahimtar kenan tunda aka ce wannan kauli mashhuri ne cewa ko sallar da yanzan da gangan kabbata za ka ranka ta da wacce kabbari bisa ga jahilci da wacce kabbari bisa ga kuskure wannan shine mashhurin kauli kenan ya nuna ana samun wasu aqawali wanda ba mashhurai bane misali mu dauko da gangan akwai wani kauli na malamma guda uku akan idan mutum ya bar sallah ba da gangan ba ai da gangan sannan akwai kauli guda biyu idan ya bar sallah bisa ga jahilci kauli na farko shine waɗansu malamai sun ce idan mutum ya bar sallah da gangan to daidai take mutum ya rantsuwa da gangan an san mai risala ya faɗa cewa idan mutum ya yi rantsuwa da gangan wala tukaffiru hal kaffaratu ko kaffara ba za ta isa ta karkare wannan rantsuwar da mutum ya yi da gangan ba sai dai nemi Allah gafara kenan duk mutum ya bar sallah da gangan ga wannan kaulin to lalle ko yara mata ba ta yi ba tunda da gangan ya barta ma'ana ko yara mata ba ta ramuwa kamar mutum ya rantsuwa da gangan to ga kauli ya yi sassarci da yawa idan aka bi shi zai sa mutane su yi ta barin sallah da ni idan sun ka bata sai su kama istighfar shi ko akwai kauli na biyu shine na Ibn Habib cewa mutum na ji yana gani ya bar sallah da gangan to lalle ya kafirta idan ya bar sallah da gangan shi ko ga kauli ya yi tsauri kwarai don haka kauli na uku shine mashhuri cewa idan mutum ya bar sallah da gangan zai rama ta kuma shine kaffaratta to shi awwala sahawin ba sai an kebance cewa sallar kawai da kai yi da kuskure ita dai za ka ranka ma'ana har da ta gangan za ka ranka to sai a bangaren jahilci mutum na ya bar sallah bai yi ta ba bisa da jahilci a nan wani na tunanin cewa anya za a samu wanda don bai yi karatu ba ya bar sallah kuma yana ganin cewa ba sai ya ranka ta ba to wannan ba shi ake nufi ba misali mutum ne yan musulunta kuma a lokacin yana gidan kamirci kamar da ta cikin zarkani sharhi na Mukhtasar a lokacin yana gida na kamirci bisa ga rashin sani shi ya ɗauki cewa ba zai fara sallah ba tunda bai shigo gidan ina ba gidan musulunci gaba ɗaya kwata-kwata yake yin sallah ya kwanuka a garin na kafirci bai yi sallah ba to a lokacin da ya shigo a garin musulunci to malamai suka ce lalle sai ya ranka wannan sallolin da ya bari suka kucce masa a lokacin da yana gidan kafirci wasu kuma suka ce a'a ka a ce lalle sai ya ranka saboda kai ya koma to amma kaulin da yake shahara shine lalle sai ya ranka to kenan anan maganar da an kai wala sahun alal mashhuri muna fahimta abu guda uku. Idan mutum ya bar sallah da kuskure ko da ganganci ko da jahilci sai ya ranka ta, kuma wannan shi ne mashhurin ƙauli. Bayan haka sai ce ilahu ma kada fata, zai ranka sallah yadda ta kuce masa, zai ranka sallah yadda ta kuce masa. A nan sai a lura da wasu abubuwa, cewa yadda ta kuce masa, idan sallah ta kuce wa mutum ta asirtawa, misali sallar azumur ta kuce ma mutum, an san za a asirta, kuma sai yanzu da isha'i zai ranka ta, to yanzu ba zai la'akari da inda yake ba, ya daina asiri da yadda ta kuce masa, ma'ana zai yi ta asirci billan yanzu da isha'i. Ko kuma sallar ta kuce mai bayyane, misali ta isha'i ce ta kuce mai, sai ya taho da rana zai ranka ta isha'i, an san koyaushe ana ranko kamar yadda ya gabata. A nan ba zai amfani da cewa yanzu da rana ba ne, don haka tun da rana ne bari in asirta, a'a zai amfani da wata sallah ce ta kuce masa, don haka zai bayyana ne. Zai bayyana ita isha'i din tare da kuma yanzu da rana suke. Haka kuma idan ta kasance ta kuce mai, misali an bi shi la'asar, kafin ya shigo a gari sai la'asar ta kuce masa, rana ta faɗi a can, kaga tun yana cikin tafiya sallah ta zanne, ta zama ranko, can me ce ta ƙasar ta la'asar. Yanzu idan ya shigo a gida zai ranka ta, ba zai yi la'akari da cewa yanzu ya dawo gida ba, zai yi la'akari da inda ta yi ne ta kuce masa, don haka raka'a lau zai ma la'asar yanzu kuma gashi a gida raka'a biyu zai yi. Haka aka ce haka mutum ne zai yi tafiya sai sallar la'asar ta kuce mai tun nan gida rana ta faɗi, bayan ya soma tafiya zai ranka sallar gada ta kuce mai ta la'asar, kuma yanzu gashi ya fara tafiya, to raka'a nawa zai yi yanzu? Raka'a huɗu. Ba zai ce ai na shiga cikin sistem na ƙasar ba, don haka bi na hawi ma ƙada fata, ma'ana dai zai yi ta yadda ta kuce masa. Kai haka ma misali mutum ne ko da ya tashi bai sallar subahin ba, rana ta hito, an san ta riga ta zan ranko, to in zai ranka sallar subahin har da alƙulunci ɗin zai yi, sannan kuma zai bayyana sallah ɗin. Mun dai ji nan mun fahimci duk yadda sallah ta kuce ma, ba za ka yi la'akari da ina ne za ka ranka ta ba, za ka yi la'akari da ina ne za ka yi, ina ne ta yi ne ta kuce ma. To ga misali na ƙarshe, kai ne sallar juma'a ta kuce maka, da sallar juma'a ta kuce maka sai zai yanzu za ta ranka ta, to ya za a yi? Wace za ka yi? Raka'a huɗu za ka yi, ba za ka yi raka'a biyu ba, domin ba a sallar juma'a mutum shi ɗai. To wannan amma da rakatu ne ka samu juma'a, ka samu raka'a guda ta farko sai ta biyu ta kuce maka, to idan ka tashi za ka yi karatun bayyane domin aini mai yayo shi ne bayyane. Haka kuma idan aka samu matsala da kaji sallah ta juma'a sai can ka tuno cewa ba ka yi sallah ta subahin ba, yanzu idan ka yi sallah subahin idan za ka mai da juma'a din nan az-zuhr za ka yi, to wannan ai istisla'i ma'ana an toke an hidda juma'a cikin wanda suke da nahwi ma ka da fata gurgurde da su hafuce maka, ita ba gurgurde ta kuce maka ba, lallai idan baka samu juma'a ba az-zuhr za ka yi. To wannan shine bayanin da nahwi ma ka da fata, mutum zai rama sallah gurgurde yadda ta kuce masa. Sai kuma fil maqdur, kuma zai amfani lokacin da yana ranko fil maqdur zai amfani da gurgurde ikon sa yanzu. Misali lokacin da sallah ta kuce maka kana iya yin alwala, to yanzu idan za ka ranka ta sai ka yi alwala. Amma banda idan ba ka iya yin alwala din sai taimama. Haka kuma idan lokacin da sallah ta kuce ma da lokacin kamin ta kuce ma ka samu janaba, kana iya wankan janaba ka yi ta a lokacin da za ta kuce ma, to amma sai ka bari ta kuce baka samu yin ta ba, sai yanzu kuma za ka ranka ta, kuma yanzu rashin lafiya ta same ka ba ka iya wanka na janaba, sai yanzu ya za ka yi idan za ka ranka ta, to shi ne za ka yi taimama wadda taimama da niyyar ta doke ma duk janabar da abu jikinka. Wa man tayammama min janabatin fala budda min niyyatiha, kamar yadda aka yi shi a cikin Mukhtasar al-Akhdari. Haka kuma fil maqdur, a lokacin da sallah ta kuce maka kana iya yin ta tsaye a lokacin da ka yi faran nan da ka yi ta tsaye, amma yanzu da za ka ranka ta ba ka iya yin ta tsaye sai dai zanne, kai koma sai kwanci ka iya yin ta sai ka yi ta bin babu komai, domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Wannan da fatan abubuwan da za a kula akan cewa fil maqdur, daga cikin abubuwan kulawa shi ne aka sai haka din. Misali lokacin da sallah ta kuce ma da lokacin ka yi ta bata kuce ma ba, lalle da taimama za ka iya yin ta, ko kuma zanne za ka iya yin ta a lokacin, ko kuma kwanci za ka iya yin ta, ko kuma a lokacin ba ta iya wanka na janaba sai dai ka yi taimama. To sai ga shi kuma yanzu da za ka ranka ta kana iya yin alwala, to dole sai ka yi, ko kuma kana iya yin ta tsaye dole sai ka yi tsaye ka yi ta, ko kuma kana iya wankan janaba yanzu za ka yi wankan janaba sai ka yi ta, ba za ka ce ai rada ta kuce maka a lokacin da kayita ba da wankan janaba ba, a za a yi la'akari da inda ka samu kanka yanzu. To shi atil maqdur, gurgurdan yadda mutum ya samu iko. To wannan baiti guda biyu sun nuna mana ne dole ne a ranka sallah, sannan kowane lokaci ana ranko, sannan idan sallah ta kunce maka da gangan ko ba da gangan ba ko da jayanci sai ka ranka ta, sannan za ka ranka ta gurgurde da ta kuce maka, sannan kuma gurgurden ikonka. Baitin da ake ne zai nuna magana akan abubuwa guda biyar wa'inda idan sallah ta kuce ma aka ranko, amma uku shari'a ta yadda da su, biyu ba ta yadda da su ba. Ma'ana uku idan suka kamma sai ka ranka sallah din nan amma din ba za ka ranka sallah din ba. To shine yace ta hakikan awzallan wa shakkan istanad. To sai ake istanada ga yacan istanada mutum ya jingine ne da ta hakikan tabbatawa cewa tabbas confirm dari bisa dari ya tabbatar da sallar da zai ranka tabbas ta kuce masa dari bisa dari wannan shine ta hakiki ma'ana yana da yaqini au ko ko zannan ya jingina da zannan zato abinda azzato shine a kasa abu uku ka dauke kashi biyu guda ne ka kashe ku wannan shine zato shine za a ce bisa ga rinjin zato na kenan aka sabu uku zuciyarka ta baka ana jin ka sallah kashi biyu amma kashi guda ne abba ta baka ana jin ka me ba to za ka ranka ta ko bisa ga zato ne mun ji biyu wa shakkan wurin nan ma'ana aure ta saboda lalurar waka bai ce au shakkan ba sai ce wa shakkan ko kuma kokonto kokonto shi ko kokonto shine bangare guda biyu shine rabi ka yadda ana yin ka sallah ka ji haka kuma rabi kana ganin ba abin ka ita ma'ana dai zuciyarka ta kasu kashi biyu to shine istiwa da rafa'in shine shakku dai dai ta sasanne guda biyu ma'ana ba karin jaya ana yin ka ba kuma ba karin jaya ba abin ka ba ma'ana dai ka tsaya ina tsakiya to duk da haka akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka ka hita ba sai abin da kake kokonto kai abin da baka ke kokonto ma'ana idan mutum ya samu kai ne na gani ana yi ne sallah ko ba a yi ne to yayi ta yahi to wannan abubuwa guda uku kenan a lura da yadda istanada din nan sai aka ce istanada sai aka ce ta hakikan au zannan wa shakkan kenan istanada duk ya shafi uku din nan amma a wata fassara istanada yana iya tsayawa ga shakkan kawai cewa ta hakikan alhali ka tabbatar da ana yin ka sallah au zannan ko ko kana zaton ana yin ka sallah dan nan magana ta karu sai ce na uku wa shakkan istanada kenan istanada ko shakku shi dai zai amfani da istanada yanzu ma'ana ko kwanto wanda ya jingina ga wani abu misalin da malamai suka bugawa a nan misali mutum ne kullum idan ya yi sallah akwai wata alama da ke nuna mishi ya yi wannan sallah misali mutum ne idan ya yi sallar la'asar bisa ga windi ne to zai nada windin bayan nada windin sai ya aza dutse a sama da zarar ya taho da magariba da ya yi wannan windin shi alamar ya yi sallah wace watakila mutum ne ba ne kokonto da haka ya tabbatar da ya yi ne tsoron nan ya zo wurin sallar magariba sai ya ga windin haka shehebe ma'ana ba'ala da shi aka aza dutse sama ba to shi a shakkun istanada ma'ana ya jingina da shakku a nan gani haka sai ya sace a cikin shakku cewa anya ya yi sallar la'asar ko ne ko da ya ba to ya ranka ta da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka to mun ji abubuwa guda uku da ke sa a ranka sallah ga abubuwa guda biyu wa'anda ba za ka ranka sallah ba shine la wahaman aw tajwizahu bil aqlikat cewa la wahaman banda idan kuskuren fahimta ko kuma a ce wahani ya kwashi mutum abinda a wahani a kasa abu uku kana shakkun biyu amma ta daiki guda ta ga zan aka sun zanne shi zato a kasa abu uku ka daiki biyu amma guda ne abba ka doka ba shi ko wahale kana shakkun biyu amma guda ne ka doka ka ga an samu akasi to dan duk wahalin ka ya nuna maka ana yin ka sallah ba za ka ranka ta ba in ka ranka ta bata daidai ba sannan ita bata zalla fina ba an ta jiriga ko ko halatta wa sabil aqli da hankali ka kawai wannan halatta wa hankali ba zai sa mutum yayi sallah ba misalin wannan shine kamar mutum lokacin da yana yaro an san matsala ta ƙurciya salloli an yi ta yanzu bai yi ba bayan ya girma sai ya zo ya ce sallolin can da suka kuce masa yana yaro su ne zai ranka to wannan ga shari'a ba a yadda da shi ba domin akwai hadisi wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce an jaya alƙalami ga mutum uku mahaukaci sai radda ya samu dama mai kwana sai radda ya kwalka za a ci gaba da rubuta mai haka ƙaramin yaro sai radda ya balaga don haka duk wani abu da ya yi sallolin da bai yi ba a lokacin da yana yaro to yanzu ba za a ce ya ranka su ba saboda ba wajibi ba ne gare shi to kenan da za a samu wani ya kama yin salloli a tambaye shi nisa daga sallolin nan ya ce ai sallolin lokacin da ina yaro na wani karankawa to kaga an samu matsala shedan ya so mu shiga a ciki na daidai ba za su zanna ranko ba saboda ba su tajwizul aqli ne kawai shi halatta ma kansa shari'a ba ta halatta ba sama na biyu ba za a rubuta mai ladan na filfili ba kenan kawai ya dan motsa jiki ne za a cewa kaga matsala amma yanzu ga yansu da niyan na filfili kaga zai samu ladan don haka su dai ba ranko ba su ba na filfili ba to duk sallar da ya kona ta yi ba za a rubuta masa ba lada ba sannan ba ta yi ba to wannan shi ƙarshen abin da za mu aji a cikin wannan baitota uku dai mun ji bayani a kan rankon sallah kuma da sallolin da ake rankawa da kuma gwargwadon abin da ya kuce ma mutum da kuma gwargwadon ikonsa da bayani a kan abubuwa guda uku wanda ake rankon sallah a kan su da abubuwa guda biyu wanda ba a rankon sallah a kan su idan Allah kai mu wani sati za mu yi bayani a kan cewa idan ana biyan mutum sallah ko nawa ne zai ranka su sai in akwai uzuri sannan da bayani a kan ƙayyade wadda malamai suka yi sannan da bayani a kan sallolin da an ka yadda ka ci gaba da na filfili da wasu yayin da kana cikin ranko da kuma wanda ba a yi ya zo lai ta ala wani sati a nan za mu tashi wa lam yajid ta'khiru haliman qadar ala jami'i ha wa in yakun darar alhamdulillahi rabbil alamin
alhamdulillahi rabbil alamin Allah ta ga mallan tawfiq sai mu shiga bangaren tambayoyi kamar yadda aka sani cewa tambaya a cikin karatu ita za a ansa da baki da baki cewa in mutum ya tambaya a bashi amsa in kuma akwai wanda aka tambaya wajen karatu to ana buƙatar don Allah ya rubuto don a duba a ganin tashin shi a anshe ta ko kuma gaga